Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraron mu da wannan maraicin assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya. Yau rugo bashir matasa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 2531 da kuma 41. Amma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma za ku iya jin mu ta gidajen radio amfani da Sarauniya da kuma Niya FM. A kuma su kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio sai kuma ta internet a voahausa.com ko kuma ta shafin mu na Facebook a VOA Hausa. Masu gabatar da shirin
Usman Kawara,
Safinatu Sodenge,
tare da ni Maryam Bashir Bugaji.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba kowace rana Alhamis, muna tako batu ne akan lafiya wanda Bahaushe ke cewa uwar jiki. Haka ma yau a ranar 2 ga watan nan na Nuwambar shekarar 2017 za mu yi magana ne akan ta game da inshorar lafiya.
Yawancin jama'a wato talakawa idan mutum na rashin lafiya sai ya tsaya gida domin baya da kuɗin zuwa asibiti, ko kuwa ya nemi ɗan inda ake sayar da magani ya je ya sayo magani, ba za a samu tabbacin abin da ke tafiya ba. To, ta wani hanya ne za a bi ya zamana ba wai sai mutum ya yi rashin lafiya kafin ya yi ajiyan kuɗi ba? Ta wani hanya za a bi domin ya zamana akwai arsusu da idan mutum ya samu in ya tashi da ciwo sai ya je a ba shi magani, ba wai sai ya sa hannun aljihu ya biya ba?
Ko mutane sun san da tsarin inshorar lafiya kuma suna amfani da shi, sai ku kasance da mu a cikin shirinmu na yau.
Domin ƙarin haske, za mu ji daga gare ku ku masu sauraron mu, inda za ku iya kiran mu ta lambar mu ta alamar tarawa 1-202-205-2655.
Sai kuma za mu ji daga bakin kwamishinan lafiya na jihar Nasarawa, wato Dr. Daniel Iya.
Haka kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a shafukanmu na Facebook da Twitter duk suna nan tafi.
A Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa shin me kuka sani ne game da tsarin inshorar lafiya na gwamnatin tarayya ko na jiha a inda kuke? Ga yadda kuka amsa.
To, sakon farko daga General Buhari Yahaya Guru yace inshora wani tsari ne da gwamnati ke tallafa wa ma'aikatanta wajen biyan kuɗin magani. Misali, idan magani ya kai naira 1,000 ne, to zai biya naira 100. Misali, nagode ku tashi lafiya.
Sai Alhaji Murtala Mai Gida Kwanta Gora yace yau da gobe a gaskiya wannan magana ta tsarin inshorar lafiya muna dai jin shi a kafafen watsa labarai, amma a zahiri har yanzu talakawa ba su fahimci wannan tsari ba.
Sai Umar Babban Yaya Sabon Gida yace to ya kamata ku samo mana masana na tsarin inshorar lafiya domin mu babu abinda muka sani akan wannan.
Sai kuma Mansur Babauro na faɗa yace da kuma ta haɗin gwiwa ne wannan sakon nasu tare da Muhammadu Bashiru Damari, suka ce salamu alaikum yau da gobe. A gaskiya mu ba mu da wata masaniya a bisa inshorar lafiya a asibitocin gwamnati, amma za mu kasance da ku don jin ƙarin haske daga bakin masana harkar kiwon lafiya da za ku gayyato mana a cikin shirin naku ku tashi lafiya.
Sai Abdulhamid Bashiru Guiwa Soba yace ni dai naji ana faɗin inshorar lafiya, amma gaskiya talakawan Najeriya ba su ma san yadda wannan tsari yake ba, amma muna fata gwamnati ta faɗa da tsarin zuwa talakawan ƙasa don su ma su amfani da shi.
Sai Abdulaziz Adamu Fira yace ni dai na san a yankin da nake ana duba mata masu juna biyu kyauta, har lambar waya ake bayarwa ka kira kyauta in matsalar masu juna biyu ne.
To sai kuma Ibrahim Rabilu Safi yace eh to ni dai na san muna biyan NHIS wato tsarin kenan na maganin insurance a makaranta kuma ana cirewa abokai na kudi a cikin albashin su sai dai a zahirin gaskiya ba mu ganin tsarin a zahiri duk da mun san cewa tsari ne dake baiwa ƴan ƙasa damar samun kiwon lafiya kyauta ko kuma a rahusa yau da gobe a fede mana buri har utsiya
sai Shehu Adamu Rijo yace eh to gaskiya dubban talakawan ƙasa ba su ma san da wannan tsari na inshorar lafiyar gwamnati ba balle har su san yadda yake amma a bisa yadda naji bayani akai tsari ne mai matukar kyau sosai kuma zai yi matukar taimakawa matukar da za a aiki a zahiri ba wai ya kasance a rubuce kawai ba
sai Aqib Abdullah Yola yace abinda na sani shine ma'aikatan gwamnati ne kawai ke amfana da inshora ta inda ake cire wani kaso daga cikin albashin su
to sai kuma babau babuba mai goro gashuwa yace inshora da lafiya ana samun muriyar sa amma banda inda nake domin asibiti sai ka siya magani da tsada kuma daukar jini a ba marar lafiya shi ma sai ka kashe wajen 2000 da wani abu a nan jihar Yobe
sai Ibrahim Muhammad Karasuwa yace inshorar lafiya ana yin ta ne a asibitocin gwamnati da kuma manyan ma'aikatan gwamnati a inda nake kuma ma'aikatan gwamnati su suke inshorar lafiya
sai kuma Ukasha Abdulsalam Kokoko yace salam yau da gobe hakika shirin inshorar lafiya a inda nake akwai ɗan matsaloli domin sau da yawa zaka ga an zo da wani taimako a asibiti amma sai a sauya akalar su zuwa wani gefen na daban
sai Bilkisu Mudassiru ta fa balewa tace tabbe jam to ni sai dai in ji labarin shirin a radio da television domin kuwa gwamnatin jaha ta ta Bauchi ba ta yi wa ma'aikatanta
to idan muka koma shafin mu na Twitter @kbashir_01 yace assalamu alaikum yau da gobe tsari ne da idan kai register da shi za a dinga yi maka magani kamar kyauta amma a ciri wani abu amma a ciri wani abu a susun ajiyarka
sai kuma @yusuf d great yace karkashi aini na dauka tsarin inshorar lafiya na gwamnati sai a turai ashe a kasar ta Najeriya ma akwai lalle kan muna bukatar wayar da kai
to sai sai at mutattaka mtk shawu Allah sa na faɗi su sunan daidai yace ni a gani na wannan inshorar ba ta da wani alfanu ga mu talakawa
sai Albakira Daurawa ne ce haba yau da gobe in Najeriya suna fama da talauci idan magana inshora
ana ta kai ba ta kaya kenan to sai kuma @Abdulmalik Gusau yace maganar gaskiya akwai karancin sani akan wannan tsari musamman ga waɗanda ba su yi boko ba da ma al'ummar karkara
to sai ka sako na ƙarshe @bapaji_nafada yace haba yau da gobe ai wannan sai dai ku tambayi manya-manyan ma'aikata domin mu talkawa kam sai dai jin wannan labarin a radio muke yi to
haka sai mu ce to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni malama Safina to sai a ajiye takardu a muka wa Maryam bakin abun magana kun ji sai bai mare
kun ji sakonnin su kamar yawanci duk ba su san ma da batun shi ba
maganan ke
da yawa kan ba su san menene
ne ba ki san ya ce ya zace sai a ture a shi a kashe shi akwai to wallahi akwai
wani yake cewa ma wai a makaranta ana cire musu ni ba ma sana
shi ina ga kenan kila akwai dan kamar kin ga ko a irin nan kasan zaki ga ko dan wani dan kaso da zaka iya in ma yaron ka bai da irin inshora ta gaba daya a makaranta ka dinga dan biya saboda in emergency ya taso za ga an dauka
wannan daban
sai shi ne kasan kuma sai muke ai kai a can
wani ya ce ma wai ana fama da talauci wa ke ta inshu lafiya ma
tana tare da kam ka nemo maka ka sauki ma
to bari za mu je kamar yanda Maryam ta faɗa tun farkon shirin za mu ba da dama domin masu sauraro su tufa albarkacin bakin su inda za mu buɗe layin mu akan alamar tarawa 1-202-205-6555 wannan ita ce lambar da za a tuntube mu ji shin me kuka sani game da
inshorar lafiya
to bari mu ga ko da wani a layi naga injiniya na ta kikkifta ido
to
ga wani nan ya samu daga jigawa
an samu
eh
to assalamu alaikum
alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam da wa muke magana
kuna tare da Alhaji Ahmad Kafunta kofar garin Bulangu kafin wasu local government jihar Jigawa Najeriya
to Mallam Ahmadu me ka sani game da batun inshorar lafiya kana da ita
Eto hede yanzu da yake ji kuna fada a radio kowa musamman mu yan arewacin Najeriya na mafi yawanci muna da yanayi na odineme ana ta kai gaskiyar magana kamar da wani ya turo wasiƙa wa yake ta kaya
to
fa to wannan idan aka ci gaba da wayar ma da kai insha Allah kowa da kowa zai amfana
Allah
Ahmad kafin ta kofar garin Bulangu kafin wasa local gamban jihar Najeriya
to mu gode malam
ai yanzu dai muna jigawa wane ne a jigawa wa alaikum assalam
yawa Aminu Fatakai ringin ne daga jigawa
to Aminu Fatakai muna jin ka
gaskiya ni wannan icorar lafiyar wallahi ban san da ita ba kwata kwata sai yau da naji a DOA
to
ikon Allah
yawa kaman mu nan a karamar hukumar ringin
sai
a karkara muke za a iya cewa ko dan a karkara muke shine yasa ba mu sani ba
eh ko kuma ya kamata a koroto to kowa ya ji ba
yau to ba mamaki ko su dan birnin sun sani amma ni dai gaskiya ban sani ba kaga ya kamata in kasance da radio na domin naji daga BOA
to shi mun gode
kenan ni da
fatakai yau Aminu Fatakai ringin ne daga jigawa
to mun gode
eh to kin ji fa ya ce bai sani ba to kenan akwai aikin su wayar da kai fa kuma akwai hukumar wayar da kan jama'a
na Najeriya
ka amanta ga wani a jigawa
to assalamu alaikum
wa alaikum assalam
assalamu alaikum
Assalamu alaikum assalam.
To da wa muke magana?
Kuna magana da Liman Abubakar ne daga Nasarar Lafiya ta.
To Malam Liman me ka sani game da inshorar lafiya?
Kamar da yan uwa na yan Najeriya kowa na faɗa ba mu san wani magana inshora ba mu a
Najeriya.
Dai ne da muka ji ko ka fara maudu'i din a Darajo. Ya sa muka saurare ku mu ji
to
sai na ke inshorar lafiya
to mun gode Malam Liman
gode
ai fa kice mun tona
mun
tona to wallahi akwai eh assalamu alaikum ga wani wane ne daga ina kuma
alaikum assalam
wawa
Adamawa
yau wance ban ji jihar sosai ba
eh da wa muke magana
da Labaran Muhammad
to wallahi Labaran
lafiya lamure local government Adamawa
to madalla to me ka sani game da batun inshorar lafiya
ne mun da wannan labari muna jin sa ne a radio da yake mun muna karkare ne ba mu samun ba mu sanin abin da yake tafiya
to mun gode malam
mun ga aiko hukumar wayar da kai suka biya mu
ya sami
mun mutsa aiki yau
sai ma sun ƙara sabon aiki
kaga da zai amfani ta ne
to
ya ga yana shawara da sai a kije karkara ana wayar da mutane don zai taimaki mutane
to haka yake mun gode sosai to bari mu lallaba wani wurin ina ga to ina ga gajiya ya ce an samu Jos Maryam assalamu alaikum
wa alaikum assalam malam ka fara barkan ku da aiki
yauwa barka da warhaka da muke magana daga Jos
kuna magana da Gali Umar ne daga cikin garin Jos a tarayyar Najeriya ba
to Gali barka da warhaka
to alhamdulillah gaskiya na dade ina kokarin samun ku dai amma musamman da ina samun na dare amma na ranar ne dai gaskiya
Allah sarki to yau kai sa'a kuma gashi ana maganar lafiya
Allah ya saka da alheri kuma irin wayarwa da mutane kai da guje ni dai gaskiya na san wannan inshora tun ina cikin garin Kaduna kuma har na dawo Jos
ya kasanta dan ga yawa mutane aya kasanta ya ake abun a yanda ka dan sani
to dan saboda akwai wani lokaci
ayya
to wallahi ya katsi
amma sai ne gila ana yankewa albashi
sai kuma aka yanke mai layi ga wani daga Bauchi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke tare da shi daga Bauchi
suna nan da Yabu Suleiman Gidado daga Bauchi State
to da Yabu
to malam da Yabu me ka sani game da inshorar lafiya
a inshorar lafiya dai mu muna karanta ne har dauka tarihi
kuma ya kafa shi ma a bai kafa yi rana tarihi malam da yabo
yawa
wallahi na dauka tarihi ne kawai yake karanta sai dai kuma ina ji a radio wai abun Obama kiya
to Obama kiya
Obama kiya ina Amurka ba ta Najeriya ta ku sunanta
eh ai shi din ne mu muna ji dai ana ta karanta ana ta sa'in sa tsakanin Obama kiya da abun nan Donald Trump
ina ma ku san ta kasar ban na Najeriya
tarihi ne kawai yake ta karanta
to na Najeriya fa suna da aiki fa dan su fidda mutane daga ba tarihi bane akwai maganar tsarin har da hukuma eh ga wanda daga Zamfara assalamu alaikum to mun gode da yamu assalamu alaikum da wane ne a jigawa
ko da magana kuna
hello
muna jinka
wada magana kuna magana da Shaibu Jariri dan Sa'ada jihar Zamfara
to Shaibu Jariri barka da warhaka
yawa barka gaba da inshorar lafiya gaskiya mu kwata kwata ba mu san ma da wannan tsari ba
gaya kuma muna cikin karkara ba wani bayani da muka sani game da wannan sai dai mu kama ji ana surutu kan wannan
wannan fada ne fada ikon Allah
yawa haka dai tabbas
to mallam Shaibu Jari sai ka kasa kunne zaka ji commissioner lafiya na jihar Nasarawa an jima ka dan zaku jina an mai tambayoyi akai tare da aboki aiki
to insha Allah za mu saurara muna nan tare da radio mun gode
nagode Shaibu
to ga wani kuma daga Niger State assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da muke magana
sunana Ibrahim Ahmad daga garin Makwa
to mallam Ibrahim muna sauraron ka
to wallahi magana insurance nan sai dai a ci gaba da wayo da kan jama'a mu kan muna jin ana labarin da dadewa amma har aka ce lokacin an ba Atiku Abubakar shugabancin a kanta da sauran su amma ba mu taba sanin yadda ake yi ba
to kai ma ka kasa kunne ka ji
a wayo da kan jama'a dai dan san abin da ake ci
to mun gode mun gode
yawa to
Ibrahim Ahmad daga nan Makwa
to mallam Ibrahim mun gode sosai bari mu je ga wani alayi ban ji jiha sosai ba wane ne
da ba muke magana
kuna magana da Usman Manika ne Roro Puntua
to Usman Manika muna jin ka
to a gaskiya na dade ina jin inshora kuma naga al'umma da dama wanda suka amfana da ita daga matakin tarayya zuwa jaha to sai dai a kodo yaushe tunda abin na jama'a waɗansu ba su sani ba kuma muna jin dadin wannan shirin muna kuma fatan za a kawo kwararru domin a ƙara faɗakar da jama'a kan muhimmancin abin da fatan za ku tashi lafiya Usman Safina da Maryam
to ga wani a Nasarawa
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa ke muke magana da?
Kina magana da Abubakar ne daga Nasarawa State.
To mallam Abubakar, me ka sani game da inshore lafiya?
To Hajiya wato magana inshore gaskiya muna ji tun lokaci can baya wasu shekaru da suka da wuce. Amma a yanzu tun da abin ya wuce ba mu saki ji dauriya ga yanzu ne ji ake so da a farfaɗo da abin.
Kuma hukumar tana nan tana da wuya.
Insura dai yana da kyau amma gaskiya inda a farfado da shi dai a yanzu kamar ta sanin arziki to gaskiya dai sama ka zo.
Kai ma karkara kake zaune?
Na'am.
Nace kai ma karkara kake zaune ko a cikin gari?
Ni gaskiya a cikin gari nake.
Kuma baka taba ji ba to.
Tuka wallahi.
A'a na taba ji.
A ya ji amma yace ya ga kamar yanzu yana cikin garin farfado da
abu. Ba bai taba ji wanda yake amfana da ita ba.
Hello
assalamu alaikum
to ina ga layin shi lafiya to muna jin ka yawa
nace na taba ji shekaru dai da suka wuce a baya amma a yanzu dai gaskiya ko ma'aikatan gwamnati ma abun ba ka ji doriyarsa
shiru ma laya ta shiru
to Allah ya kyauta
to mun gode Abubakar yawa to kin in kuka lura Maryam duk inda fa ake magana a karkara sun ce fa ba su sani
ba kuma an yi
abin nan dan kowa ya amfana
ai ka san an ce ga mayawanci din ma'aikatan gwamnati ne shi yasa ma nake so ji karkara in karkara ne su ne ba ban da su
to ai a karkara akwai ma'aikatan gwamnati
haka ne dukkan su kuma ba su san da ita ma ba kuma ma ba su ma san wanda ma ake amfana da ita
wani ya ce ya jaji ta tarihi ne
ya ta tarihi to Allah dai ya sauke Allah ya sauke abin da ya ba kuma maki ku ji ya san ta Amurka ba amma bai san ta Najeriya
ba
saboda Amurka kullum ana ta magana ya ba mu ya daukawa yadda kowa a samar ma talaka kowa ya
ana ta maganan a ya za
a inda kwanaki ma na ga wani labari a nan su kasar Kenya suna da waje inshorar lafiya da kowa na iya samu ko kana rai da ɗan sana'a ko kana da kowane wata ka je ka bada wani abu ana ajiye maka
misali kila dan kwabo da ɗarinka
haka ne to
in baka da lafiya ka kife sosai a ce to ga ajiyar da
haka ne haka Allah ya kyauta abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdu ta tattauna da commissioner lafiya na jihar Nasarawa Dr. Daniel Iya wanda ya zo na Amurka domin halartar wata horaswa da bankin duniya ya shirya game da yadda za a yi a iya samar da inshorar lafiya ga kowa.
Abin da ya kawo mu nan Washington shine domin mu koya yadda ya kamata ta hanyar kyautatawa ga lafiya a cikin ƙasashenmu. Kuma musamman domin kin san a can ƙasar tamu ba kowa ne zai iya zuwa asibiti ba. Saboda haka ana buƙatar zancen lafiya ya zama na kowa ne kuma abin da kawo ainihi shine ta wani hanyar za mu bi domin mu kyautata ma mutanen mu na ƙasar mu yadda za su iya sami zuwa asibiti ba lallai sai suna da kuɗi ba ana ce da wannan universal health coverage, wato ta wani hanya za a bi domin a tada kuɗi da za a iya samu idan mutum yana rashin lafiya iya zuwa asibiti ba wai sai yana da kuɗi aljihunsa ba. A yanzu haka a ƙasar tamu da wasu ƙasashe daban-daban a duniya, idan ka je asibiti dole ka sa hannunka a jihunka ka fito da kuɗi domin ka biya kuɗin asibiti. To musamman a ƙasar tamu ba kowa ne zai iya haka ba. Kin lura za ki ga cewa yawancin jama'a wato talakawa idan mutum na rashin lafiya sai ya tsaya gida domin baya da kuɗin zuwa asibiti, ko kuwa ya nemi ɗan inda ake sayar da magani ya je ya sayo magani, ba za a samu tabbacin abin da ke tafiya ba. To ta wani hanya ne za a bi ya zamana ba wai sai mutum ya yi rashin lafiya kafin ya yi ajiyan kuɗi ba, ta wani hanya za a bi domin ya zamana akwai arsusu da idan mutum ya samu in ya tashi da ciwo sai ya je a ba shi magani ba wai sai ya sa hannu aljihu ya biya ba. To kin lura ma za ki gani cewa ko masu hali ma idan mutum ya samu wani irin ciwo kamar ciwon daji yake cire shi ko kansa, to sai abin sai ya sa shi ya zama matsaloci.
To wannan daidai yake da inshora, za a ce inshorar lafiya kamar yadda ake da ita a kasashen da suka ci gaba?
Haka yake, insurance kenan, insurance, health insurance. Ya zamana ka fara ajiye kuɗi ba sai lokacin da ka yi rashin lafiya ba, ya zamana kana ɗan ajiya lokacin da ka samu lokacin da rashin lafiya ya tashi sai ka je kawai a baka magani ba sai ka sake biya ba.
Yawa, to inshora kamar yadda take a nan tana da sauƙi musamman idan mutum yana da aikin yi, in zai iya biya ta wurin ma'aikatarsa. Galibin mutanen mu ba su da aikin yi, yani za su yi su biya ta su gudunmuwar?
Ita ce hanyar da ya kamata a bi ta gwamnati, wato gwamnati ta ajiye kuɗi musamman domin rashin lafiyar jama'a. Sa'annan wanda suke aiki za a iya ce to ga abin da za ka biya domin a sa arsusu ɗin. Kuma ya zamana cewa idan kana aiki kana kuma samun kuɗi da dama, abin da za ka sa arsusu zai fi wanda nashi kuɗin ƙarami yake. To wasu ma kin san yawancin mutanen mu ba wai suna aiki na gwamnati ba ne, to wani hanya za a bi domin su ɗin ma a yi ƙoƙari a samu suna ɗan ajiye kuɗi? To shi wannan kawai da muka zo ya nuna mana hanyoyin da za a iya bi. Amma duk da haka a wasu wurare za ka ga baya da za a yi, baya da kuɗi, baya da kuma iyali da za su iya taimaka, to ya kamata gwamnati ta biya abin da muke ce da shi premium a kansu. Wasu gwamnati su sa abu a harsusu domin su.
Yawa, to wannan shirin dai duk da kyan shi zai yi tasiri ne musamman a maraya ba yankunan karkara ba waɗanda ba su maganin asibitan baki ɗaya, ba su da asibitan da ma za su je ko da gwamnati tana da wannan shiri domin su.
Amma kin san a yanzu haka ko ina a Najeriya ana ƙoƙarin sa abin da muke ce da shi primary health center. A yanzu haka din ma akwai shiri wanda shi shugaban ƙasa mai girma Muhammadu Buhari yake ya sa a gaba. Minista yana kan gudanar da wannan shine ya zamana a kowane karkara ko ma mu ce ward na siyasa suna da asibiti daya a ta ƙasa wanda muke ce da shi primary health care. A wurin ne za a fara yawancin cututtukan da muke da su akan iya a yi a sha ƙarfin su a ta wurin kafin a ce za a je babban asibiti ko general asibiti ko kuwa teaching hospital da muke da shi. So abin da ya kamata a yi shi ne a sa asibitoci a karkara su zama da ƙarfi, akwai masu aiki, akwai kayan aiki, domin in aka bi wannan hanya to zai taimaka kwarai da gaske.
Yawa, to kasancewa wannan shi ne kusan sai a ce karan farko da gwamnatin jiha za ta aiwatar da wannan shirin ko kuma za ta makwatanta shi take koyan shi ko kasashen da suka ci gaba ma shirin inshora yana da ƙalubala. Ya kake gani ku za ku ɓullo ma lamarin har da zai na farko ya zama karɓaɓɓe, na biyu kuma ya yi tasiri?
Ta farko shi ne ya kamata jama'ar mu a wayar da su. To wani lokaci ma za ka ga mace mai juna biyu za ta ƙi tafiyan asibitin awo dalili, wani lokaci za ka ga kamar aka je asibitocin ɗin ba za a ga masu aiki a wurin ba, ko za a je asibiti babu kayan aiki, ko kuwa ma a ce yadda ake lura da mutum aka je za a ci mutuncinsa, to wani lokaci sai ki ga wannan zai sa mutane ba za su je wurin ba. amma na biyu shine ya kamata yadda na faɗa ya tabbata cewa aka je asibitocin din za a samu abin da ya kamata. Na biyu kuma a ƙara wayar da kan jama'a kamar yadda na faɗa yawancin cututtukan da muke da su za a iya kashe su ta hanyar rigakafi. Kwana kima ita war gida na shugaban ƙasarmu wata Aisha ta kiro duk matayen gwamnoninmu na ƙasa gabaki ɗaya domin su ɗauki wani shiri da zai taimaka na wayar su kai da kuma rigakafi, karɓar rigakafi ma yaranmu da kuma zuwa awo idan iyayenmu mata sun yi ciki domin a samu a sani lokacin da za su haifu a ba su rigakafi da kuma idan akwai wani matsala a ɗauki mataki. Bai kamata a ce iyayenmu mata ta dalilin juna biyu suna mutuwa ba, amma har yanzu a kasanta mu musamman a jihohinmu ta arewa muna da wannan matsala hali.
Menene burin babban bankin duniya na shirya wannan taron?
Burin su shine kiwon lafiya, ba shi ne kiwon lafiya da kuma yadda za su iya su tallafa gwamnoni a kasashe daban-daban wanda sun ɗauka matakin kawo lafiya ma jama'ar su. Domin kin san Hausawa sukan ce lafiya ita ce uwar jiki, to mutum baya da lafiya abu za a iya tattala arzikin kasan ba.
Yawa to bisa ga ganinka yadda ka ji kamar yadda ka fayyana akwai wakilan gwamnatin tarayya da suke halarta wannan taron, akwai yiwuwar in an koma za a ɗauki lokaci kamar yadda aka koya nan da na a ƙoƙarin ƙirƙiro da wannan tsari, ko kuma shi ma zai shiga kwandon mantuwa kamar yadda ake halarta waɗansu taruka dai ana watsi da su.
Yanzu haka dai Najeriya tana ƙoƙarin ɗauki mataki na universal health coverage, don a yanzu akwai abin da muke ce da shi National Health Insurance Scheme a Najeriya, amma yanzu din an yi shekaru goma ba yi nisan tafiya ba. Domin ainihin wanda suke amfana ga wannan matakin shine wanda suke aiki a federal. To a wasu states suna kokarin su tada wannan hanya. Mu a Nasarawa state shi mai girma gwamna ɗinmu Alhaji Umaru Tanko Almakura shi yana gaba yana so mu ɗauki wannan mataki. To a yanzu haka ɗin ma akwai wani ɗan project na World Bank wanda yake a jiha tamu. Akwai jihohi guda uku yanzu a Najeriya wanda banki na duniya take aiki a wurin, Nasarawa da Ondo da kuma Adamawa.
Aha, so, akan batun harkar lafiya.
Sai akan harkar lafiya da kuma bunƙasa lafiya a karkara musamman primary health care. So mu din ta wannan banni ne muka samu Nasarawa ta shigo. Na san kuma shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, mai girma Muhammadu Buhari, yana so a kai wannan mataki a wasu jihohi musamman ta arewa ta gabas, ko inda muna da matsala da Boko Haram. Domin ta wannan bangaren ne mun samu damuwa da ciwon amin da cutar ciwon shan inna ko polio ke
nan.
Dama muna zato abin ta kare ko za ta kare a ƙasan, amma sai gashi ya bullo. Kuma dalilin wannan shi ne rashin bada rigakafi na wannan ciwo.
Lafiya jarin talaka a masu mulki na motar da shi.
Mun gode wa abokiyar aikinmu Grace Alkhairi Abdu da Commissioner Dr. Daniel Iya. Kun ji bayanin su akan wannan
inshorar
lafiya amma ta jihohi da
kowace jiha ya kamata su akwai tsarin
su. Amma wannan su kamar su jihohi uku ne yanzu karkashin bankin duniya za su taimaka musu. Insha Allah dai mako mai zuwa za mu sake dawowa don mu ji daga su
kansu.
Ya kamata ka gani da mutane ba su san komai game da wannan ba, to ya gaskiya ya kamata dole dama za mu sake dawowa.
Ni ya kokarin mu zakulo jami'an hukumar NHIS.
Kowa su zo su
wai ma mutane da kai a ni kai kada kake karkara ma ina wannan abin sai aka ne su kai ce mana komai su
bayan fa yanzu za su je su hada kai da yan National Orientation Agency su hada kai su wai da kan mutane.
To duka nan muka tsaya sai kuma
gobe insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa ni Maryam Bashir Bugaji ke muku sallama daga nan birnin Washington DC huta lafiya